tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai.
Sunana Sadiya daga nan Abuja. A matsayina na wanda ta yadda da family planning wato tazaran haihuwa, so a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara saboda ya bata damar shayar da yaranta yadda ya kamata da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yadda ya kamata. A wannan abin nan din yanayi mata suka zanci kansu a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantansu ko implant. So abin da yakan jawo matsalan waɗannan abubuwan, da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning wato tazaran haihuwa, ya kamata a mata gwaje-gwaje a gashin a cikin waɗannan contraceptive ne ko IUD ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura, ta gane a yi mata gwaji a ga meye yafi kyau zai dace da jikinta. Idan kuma IUD mata suka samu matsala sosai wanda suka saka IUD, saboda ya kamata a ce an yi scanning an duba mahaifar an ga cewa ba wani infection sannan sai a saka. To yawanci lokaci akan samu matsala ba a yi scanning ba aka duba aka ga lafiyarta, so kila a lokacin ta samu ko wani infection to kuma sai a zo a saka wannan IUD din ta saka ta an zo an samu matsala. Amma kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta ko kuma dai akwai wasu matsaloli, to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani, ba haka kawai mutum ya tafi zai saka ya ce a saka mishi ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba. Kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addinin da musulunci ya tanada na yanda ake yi idan aka yi bincike mata sosai su gane su tambaya, za a musu bayani cikakke yanda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin bimba ko wani abu makamancin haka.
Assalamu alaikum, sunana Ruqayyah Basha. Ni ana fahimtan tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu. Na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwarsu, inda ba su da karfin da za su kula da ƴaƴan da suke haifa kuma ba su da wani gamsasshiyar tarbiyyar da za su ba yaran su. A irin waɗannan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su. Sannan kuma akwai gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki, amma watakin matan shi tana da matsala wata maybe wajen kaman haihuwan takan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli takan sha wahala in dai ta samu ciki. To irin waɗannan mutanen su ma a nawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su. To amma kuma in kika cire waɗannan mutane biyu wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na daɗin rayuwa, gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba. Kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne, zauna ku yi shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku, zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yanda kuke yin shi. To a haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba, saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne, kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo mata illa, wannan kuma ya zama kaman magana a cire kenan. Amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau, yawanci illolin maganin ne yasa mutane suke gudun shi. Misali kaman ni nan saboda ina da jiki, to jiki na yana da ban san yanda zan sa shi ba, kaman tendency na retaining yana rike ruwa yana dan ƙara kiba nan da nan da wuri. So in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa, saboda sai da nayi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon siga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Na yi magana da wani likita ne musulmi, abin shi ya mun bayani guda-guda har ya bani littafi ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke. To ni dama ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba, amma dai ba da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai. At least in ta ba da tazaran kaman shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake, so wasu suna iya bari shekara daya, wasu bari shekara biyu, shekara uku. Eni abun dai na Allah ne, haihuwa na Allah ne, saboda ni nan da na bar magiyayi yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara, kuma dai Allah dai bai kawo ba shine. So kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata, su maza ba su da matsala, matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pills da ake sha da dai sauransu, wasu ma ni ban sani ba. So opinion ina dai kenan ni a wurina yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi, sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi, ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Shagari. Maganar family planning wato akwai kala-kala, amma mace mai lalura tazaran haihuwa magana da muke magana kenan, mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake ce mishi lu karfe ne da ake cire mahaifa ko an ce roba ne yanzu da ake cire mahaifa, idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su gumuce magara su yi cikin laulayin ciki. To idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf-tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 28 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi beat cycle, shi wannan kaman carbi yake za ta iya amfani da shi, amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmuwan shi. Ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a yi, kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yarda ya da yarjejeniya tsakanin su.
Sunana Fatima Ma'aji Masaya. Gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi kuma ina yi dan nayi yara na uku, shekara na kuma 11, yanzu zan ci cika shekara 11 kenan da haihuwa. Ina da dan da ya cika shekara 10, ina da shekara 6 kuma yanzu ina da shekara 7, kuma ina da shekara 3. To kin ga ai an yi tazara, ya tazara alhamdulillah. Saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mu gyamu, saboda ina da yawan laulayi, ko ba dan yawan laulayi ba ma, idan ina da ciki bana iya yin abubuwa da yawa da nake son yi, ko kula da mai gidana, ko kula da yaran mu, abubuwan gidana da yawa sai ya wahala, ta kaina nake. Kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka ne, in kana da ciki ta kanka kake yi. So kin gani, idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu, akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3, 4, 5 zuwa 7 irin nan dai, zaki nemi ki huta ki kula da yaro. In kika haihu ba ba ya kare bane, zaki shayarwa, kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a dan kula da shi dai, ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi, a dan yaye shi sa pampers, ya dan dira ya dan kai wani girman a samu dai a yi ni dai ana wa ra'ayi. Saboda gaskiya yana taimakawa sosai, ki ma ki dan samu lafiyan jiki.
Kan jama'a, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu dai za mu leka birnin tarayya Abuja, inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tuntubi mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa.
Masara Robaka, mu da saki saduwa da ku a zauren mu na Yau da Gobe. A yau muna tare ne da magidanta maza da mata da za mu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa. Tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanenmu da kuma malamai. To bayan dai da aka samu cikakkun bayanai, waɗansu sun ba shi goyon baya, waɗansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara. To amma a halin da ake ciki, an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure, to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali. Shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu, ya samu karbuwa, amma ba mu san dalilai waɗanda nan magidanta za su bamu na yadda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa, a inda kansu suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai, za mu ji daga bakinsu. Malamai, barkan ku da zuwa.
Barka da dai da warhaka.
To, duk da an ce abin ya fi shafan mata ne, wato su ne suke yin tazarar haihuwa, amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka keɓance domin maza. Amma zan fara da mazan ne, tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba, kuma shugaba shi ne namiji. Ku maza, shin menene dalilan da ya sa ku karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa?
To, wannan tambaya da kika yi ya fahimta da kuma nazari. Kika ce me yasa muka karbi wannan tazarar haihuwa? Akwai fuskoki, akwai fuskoki na zamantakewa, akwai kuma fuskoki da bangaren addini. Tazarar haihuwa, idan ka ce yau baka san tazarar haihuwa don gudun talauci, shine babban illa a mu musulmai. Amma kuma in ka ce baka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara akan shi, wannan naji malamai sun ce ba laifi bane.
Ko kaman ya
masha Allah, yawan zira'a da zaka tara ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba, ba su samu darajar da ya kamata samu daga ubansu ba.
Kulawa
to yana tashi ya zama kaman wani abu ne da ake ce mai aikin banza. Har Hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu ga rada da kwakwara. Misali, rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta, makarantar da za su je babu hali, na addini ba za a je ba, na zamani na boko ba za a je ba, a tsaftace zaki ba za a iya ba, a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba, tufafi ba za a ba su ba. Ke idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zira'a suke saboda tausayi, sai ki kusa kuka. Dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauniya ce, inda dadi ke ba nan take leka ba sai inda wuya take.
Haka ne, to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ko?
Albarka ce daga Allah subhanahu wataala, amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abinda kuka samu kuma kun roki Allah akai, Allah ya shirya su, to wannan albarka ce babba. Amma muddin kaddan ka haifi 'ya'yan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata, baka san inda suka kwana ba, babu sana'a, babu boko, babu abinci, ba a cikin Jerusalem da to kinga wannan shine babban illar da za muke fuskanta. Kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwan aka yi ta baina, to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan da ta yi haihu da yawa daban take da wacce ba ta yi hudewa ba.
Anya baran ji wannan ko an shi ila yana goyen bayan masu zuba hannun
wannan abokin tattauna wannan mu'amala da ni da shi. Gaskiya akwai abin da ya manta shi alamari na haihuwa ai daga Allah ne na daya, sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gari zaka ga akwai arziki a wajen. Misali kasar Sin, duk duniya ba kasar da ta kai ta yawan al'umma, sannan ko duk duniya ba kasar da ta kai ta arziki. Duk kin kawo kasuwancinka sai kana ce maka Sin,
to amma ba ka ganin saboda su ba masa abin ya ta'azzara yawan jama'an nasu har sai da suka kai ga da san ce AI view mai za ta kai ga AI ɗaya kawai aka halitta kowane kasar Sin ya haifa.
To ai abin da nake so ki gane ko kun ce mutane su gane shine sun kai ne Yahuda wasu musu musu kaka gida
anya China fa na ɗaya daga cikin kasashen da ba a juya musu
a ina ga ya miki wannan magana a nan kasar mu Najeriya. Duk gidan da ke da yin al'umma in kin ga gidan nan abinda ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙin su, in kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwar.
Anya maran tambayi mace hajiya ta
eh
kin taba haihuwa kin san yaya ai yake tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa, saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba. Ana ki fahimta menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazara haihuwa?
Eh to gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa. Amfanin shi shine ga lafiyar ta. Idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta reni ma yaran da ke gabanta.
Ga kuma wani cikin?
Ga kuma wani cikin. Ba duka maza bane suke iya da su kira sadaukar da lokacin su.
Ina suke ma yanzu?
Akan samu. Akan samu. Akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su. Ku suka san cewa matan suna bin doka yadda aka bar musu. Amma ni da gaskiya ina ra'ayin zan so in yi tazaran haihuwa, amma kuma gwara ka dan haifa, in ka dan haifa tukuna sai ka dakatar. To gaskiya ni dai ni na a ra'ayina na fi son mace ta yi tazaran haihuwa, saboda ga lafiyar kanta. Idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta, idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa mai gida, saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa. In ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba, gaskiya zai iya zuwa ya je yana liƙe-liƙe a waje. Ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazaran haihuwa saboda yafi.
To kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa waje dai alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku shujin cewa yana da amfani a jikinta da lafiyarta da kuma ingancin yanda za ta ba miji kulawa da ƴaƴan ma gabaki daya. To a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk an tsara cewa kana idan ma macen ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwan ba, kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwan, amma sai ku ci a macen ne kawai za ta yi kuma an ba ta yi ba akwai matsala a gida. Shin wannan wani hujja ne?
Hujja ne.
To me yasa ka ce
abin da yasa hujja ne? Sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma, sai daga baya da ilimi ya ilimanta sai aka fito da na maza. Kuma a yanzu ina tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana miji ba, duk dai a kullum
wannan dai fadakar wanda ake tayi.
To ai har yanzu ba ai fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba, saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata, amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar mu da mutanen birane da mutanen ƙauyaku ai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da zaka iya dauka akan tazarar haihuwa, ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwan nan ba, za ka iya yi za ta iya yi. Kuma a yin ya fi amfani, saboda menene ai ya fi amfani? Za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata, a hankali a hankali Allah zai hanga maka ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi, amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai da komai, yana son tsari,
yana son tsari. Idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi, komai ana son shi zama kada ranka da hannu baina baina.
To amma wai kai ka manta da iyaye da kakanni da suke son haihu kudin nan da yawa na gona akai na gona na talla su je su talla na waye dai a ce gida da ya cika a ce ayyanka nawa kana bugun kirji kana ayyana tawalin da biyar. Me yasa?
Masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce. Sabili kuwa saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fereda. Saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban. Hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na sini makaranta rayuwa ce aka yi ko da kudin ka ko ba kudin ka sai ka shekara 100 lafiya wannan har ya shekara 100 nan ba ta kuma shi allura ba bai taba shan magani ba
saboda yawan cin cututtuka ne yanzu
ma sha Allah to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana ga mana 60 na au 70 na su ko can sai su ninka
shi yasa kenan kuke mu matan ihuciya kuna son ku huta kuna son jin dadin rayuwa saboda haka su daina haihuwa
ba batun jin dadin rayuwa bane yasa ake son a daina haihuwa karki manta
ko in ce a tsagaita maganan haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin ku wani dan
duk ba wai dan jin dadi ake so a tsagaita haihuwa ba karki manta babu magidanci ko magidanci da take so yau a ce dan tayi dawo daga makaranta an koro shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me rike maka wannan tsakani da Allah ya za a aika ne bacci ka ji dadi ai tunani idan ya maka yawa gazira a ka rasa ina zaka daita wani ciwon zai iya shiganka
hanya kuma baccin shi zai hada mun share ko
ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran ko da ne bayani da zukan cewa gashi kashi ai din tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hirana ya fadi kan cewa mutanen da suna yin ninka abinda muke to lalle mutanen da daban da na yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba zaka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazaran na yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an cin kusurin nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran ne irin na da ba wanda suke jin bari-bari yaran yanzu ba sa jin bari-bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu da in baka kai bari zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da
ba zai tarbiya ma
maganar tarbiya ma ta ta sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiya da sauran rayuwar ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ya'yan ya dora akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai gurgudu to wallahi rayuwar ka zaka ji ta cikin sauki susu ta cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da baiwar Allah ke ce wanda idan aka tashi yin tazarar ke aka fi aikawa da abin wato ke ke daukar maganin ko kuma dabarun da ake yi na tazarar haihuwa ba kiya jin ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illar sai yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko kuma magani alluran ma akwai watanni kashi kashi ne sai an gwada kuma inda suke cewa yake da illa sai dai gaskiya an mace bata samu cima mai kyau ba ko to wanda kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin bu ma wanda za ta ci kayan masarufi mai tsada
kin ga akwai kwanciyar hankali a jikin
to kin gani kuma gaskiya zaka so ka yi tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da son yaya daya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka ce kai bari dai in huta in maida kuma ran jiki na
haka ne kuma ga mai dan gwasa ai ma auga
yawa kin gani da yaje ga ɗan tagwas-tagwas a waje gwara ɗan tagwas-tagwas din tana ciki kuma imu yanzu ƴaƴan mun riga da mu da ƴaƴanmu sun zama kamar ƴaƴan awagi su mu muna bayan su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
to Allah ya taimake mu
kamar saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda zamu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da laili
jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa
Marazain
wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na Maiduguri malama bismillah me muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon dalai daga Maiduguri tuwon dalai wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
to tuwon dalai
eh shi da layin garin ne daga gero ake yin shi.
Ce shi sa kuke danga da Fulani wannan duka kuna cin gero kenan.
Muna ci sosai ma kuwa. So shi tuwon da layi idan kika nemi garin ki na da layi to kika yi talgenta kika sa a wuta to zaki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za a ka tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
to ai malama kaman kin dan hanzari shi kin ce daga gero ake yin sa ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi sai dai gaskiya gari ne zaka zo kai zaka dama shi to in kai talgen shi to nan fa shi din zaka yi ta juyawa ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba
to kenan da kauri ake
da kaurin shi ake yin shi sosai so shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har sai zamo ya zama yayi karfi so idan ya fara karfi zaka fara zuba mai mangyada
au
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada
to an ake sa mangyada to man shanu fara ya sa
a mangyada
to
muke sa mai to ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo ya karfi ya zama tuwo to in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san glashi haka zaki kan shi
wato yana kyalli
yana kyalli
me yan mutane na tsinkewa
yana kyalli sosai ma to wan anan tuwo kuma akan ci ne wasu ma dan dadin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba su kan ci da miyan stew amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye miyan alayyahu haka
to miyan yakuwa
yauwa miyan yakuwa ko miyan egusi
to miyan gada
haka wani lokaci ko miyan gada duk mukan ci da shi
to ana sa ma miyan nama ko
kuma ana sa ma miyan nama
to irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma
muna shirin zuwa Maiduguri nan naga saboda
to ai ko ki garzaya ya kamata ki garzaya ki zo
to ana ganin shi ne
gaskiya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu buhun kulai
yawa ai ko wani mutanen namu ba ai gwara su zo su ci
su ga inda
ake sa ji da su ga inda ake sarrafa gero ba irin nasu ba sai dai su yi furasi dan mu
to kulai ne kalubale ga yoko ga tuwon da layi
to gaskiya tuwon da layi kenan
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya